الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد ya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi na yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya sake kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar Juma'a 5 ga watan Rabiul Awwal shekara ta 1439 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda ya dace ma 24 ga watan 11 shekara ta 2017 lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna Al-Jami'ul Kabir na Ash-Shaykhul Imam Abu Abdullah Muhammad bin Isma'il Al-Bukhari rahimahullah abin darasi ne ba laifi idan da tambayoyi suna iya gabata. Na'am. To sai ka dan daga muryarka. Misali kai kake buƙatar kaya ka saya shin kana iya wakilta wani ya yi maka cinikin kaya
kai
ka tafi ka ga kaya amma kai kirayi wani da shi aka yi ciniki ba da kai ba kenan shine surai idan kana buƙatar abu ba dole bane sai kai da kanka zaka yi cinikin kaya zaka iya wakilta wani ya sayan maka kaya an gane ko sanya wakili abu ne wanda yake na halatta wannan wanda ya halatta kenan sawa'an a bangaren saye da sayarwa zan iya wakilta ka kai mun cinikin kayan da nake nufin saya ko na wakilta ka ka sayar mun da kaya na'am
malam kace tana da janaba sai na kura ta same ta a yankin jiniki ke same ta in ta fara arabin
wai misali wanka na wajibi biyu suka haɗe ma mace misali mace ce tana da janaba kafin ta yi wankan janaba sai jinin al'ada ya zo mata misali ko kuma ta aibu shin da wannan janaba da wannan jini na al'ada za ta yi wankan janaba ko da wannan jini na biki za ta yi wankan janaba sannan in al'adar ta tsaya ta sake wanka ko kuma za ta iya wanka ɗaya ya wadatar da ita kamar yadda wasu malamai suke faɗa suka ce mace tana da janaba kafin ta yi wanka al'ada ta zo mata suka ce sai ta yi haƙuri lokacin da jinin al'ada ya tsaya sai ta yi wanka ɗaya a madadin shi ne wankan janaba kuma wankan biki ta haɗe su a niyya guda haka wasu malamai suka tafi akan haka illa kasancewar magana mafi rinjaye da wankan janaba da wankan yankewar jinin al'ada ko yankewar jinin biki kowanne farilla ce wadda take zaune da gindin kanta don haka malamai suka ce wanka biyu shi yake kanta ta yi wankan janaba ba sai jinin al'ada ba ya gama lokacin tana cikin jinin al'adar za ta yi wankan janaba sannan lokacin da al'ada ta tsaya kuma dole ta yi wanka da wannan suka ce tamkar mutum ne ya falka a lokacin la'asar kuma alhali bai yi azhar ba, shin zai iya yin raka'a hudu a madadin azhar da la'asar? Ba zai yi ba. Zai yi azhar raka'a hudu sannan ya zo ya yi la'asar. Saboda me yasa da azhar da la'asar kowace farilla ce wanda take zaune da gindin kanta? Kaga ai ba zai jimilce su ba a niyya daya yi raka'a hudu a matsayin azhar ce da la'asar. Don haka dai wanka biyu yake kanta. Na'am. Na'am.
Malam, kamar yankan huda wasu da baki da mutum zai, wasu suna cewa wai idan mutum yana hudawa talauci yana damun ana akwai.
Wai shin wasu na fadar cewa idan mutum yana cire farcensa da haƙuri to talauci yakan mamaye shi, shin akwai wani dalili akan haka? Ba mu san wani dalili daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama game da haka, illa kasancewar shi farce matattara ce ta kazanta ta datti, saboda duk wata dauda ta kan mallake a karkashin farce, don haka bai dace ba mutum ya ringa kai wannan datti zuwa bakinsa. Abinda ya kamata ka samu abin yanke farce ka yanke farcenka. Amma babu wani dalili daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wanda ke nuna yin haka na janyo talauci. Na'am.
Wanda mutum yana cikin sallah sai ya atishewa wani hanyar ya hamdala.
Wai mutum yana cikin sallah ya yi atisha, shin zai iya cewa alhamdulillah? Kwarai zai iya faɗa, sai dai wanda ya yi shi ba zai ce masa yarhamukallah. Saboda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya mana umarni cewa idan kai atisha ka ce alhamdulillah. Wannan lafazi ko lafazi ne wanda yake gamamme, sawa'an mutum yana cikin sallah ko yana wajen sallah, in dai mutum ya atisha to zai ce alhamdulillah. Sai dai misali mutum ba zai bayyanar da haka ba, kamar misali ana cikin sallah kai atisha ka daga murya ka ce alhamdulillah, wannan bai dace ba. Amma in kai hamdala sallar ka ingantacciya ce, ba abin da ya shafi ta, ka aikata abin da aka shar'anta maka. Amma shi wanda ya yi shi ba zai ce masa yarhamukallah. Me yasa? Saboda kasancewar wato wannan shi kwatancin zance ne na cewa yarhamukallah. Ita kuwa daman sallah yabo ne ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala da karatun Alkur'ani da sauransu. Na'am. Cikin wata sura? Na'am. Wai dangane da hannun da Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ma muminai a cikin suratul hujurat na cewa wala tajassasu, lafazin tajassasu an ciro shi ne daga at-tajassus. Idan aka ce at-tajassus wato shine neman labari da rahoto na mutum domin aibanta shi, kayi kokarin neman labarin wani domin ka samu inda zaka aibanta shi. Don haka mai irin wannan hali ake kiran shi jasus, dan rahoto kenan, dan bincike. Jam'unsa shine jawasis. Kuma cikon fa'ida akwai bambanci tsakanin at-tajassus da at-tahassus, kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a cikin hadisin sa yake cewa wala tajassasu wala tahassasu. An gane ko? Akwai bambanci tsakanin at-tahassus da kuma at-tajassus. Shine dan uwa yake cewa wai so da yawa yakan ji a muhawara in ana tattaunawa game da abin da ya shafi zamantakewa na ma'aurata, ko sai a ringa cewa wala tajassasu, kar ku yi bincike, wannan kar ku yi bincike. Lalle al'amarin da yake gudana tsakanin ma'aurata al'amari ne wanda yake na sirra, in ba ya zama dole ba to ba a san wani ya san menene yake gudana na rashin zuttuwa tsakanin miji da mata. sawa'an bangaren mahaifansa ko bangaren mahaifanta, saboda kasancewar wani ya san abin da yake gudana, to wannan yakan janyo matsalar da kuma za a yi nadama da ba za ta yanke, saboda wannan yakan iya kawo raguwar aure da sauransu. Kuma galibi kamar yanda ɗabi'un wasu daga cikin jama'a suka lalace a yau, irin wannan labari suke nema ba don komai ba, don jefa fitina da kai kawo. To lalle in an yi amfani da wannan kalima a irin wannan tattaunawa, an ce tsakanin ma'aurata kar a yi tajassus, to wannan kwarai wannan kalima ta zauna a gunta inda ya dace, saboda kasancewar neman rahoto ne ba don komai ba, domin a san yaya za a yi a ruguza wannan zamantakewa so da yawa. Don haka duk da cewa hadisi ne bai inganta ba daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, hadisi ne da'if wanda yake cewa la yus'alul mar'u fi ma daraba imra'ata aw kama qala, ba a tambayar mutum a sababin me ya bugi matar shi. Kamar misali, mutum ya bugi matar shi, to ba maganar a bincike shi a san a sababin me ya bige ta. Duka irin waɗannan abubuwa lalle ba su dace ba a ce wani wanda yake na nesa, wani wanda yake ba ma na nesa ba, na kusa ma a ce ya san me yake gudana a tsakanin ma'aurata, ba don komai ba, saboda matsalar da take faruwa matsala ce wadda take za a yi nadama a kanta. Shi dai a dunkule dai dukkan labari wanda za ka nemi na mutum, domin aibanta shi haramu kwata-kwata, baya halatta, saboda matsalar menene yakan janyo kiyayya da gaba tsakankanin jama'a. Shi kuma duk abin da ke janyo matsala ta gaba da kiyayya, to musulunci ya yi ƙoƙarin bin wannan kafa, ya toshe ta. Duk abin da zai haddasa rashin zutuwa tsakanin mu'minai, to musulunci sai da ya yi ƙoƙarin toshe wannan kafa. Kamar yanzu misali, giya da caca, me yasa Allah ya haramta su? Saboda suna sabbaba gaba da kiyayya tsakanin jama'a. Shi wanda ya sha giya hankalinsa ya gushe, yakan iya zawwa ya wulakanta duk wanda yake nihin wulakanta. So da yawa mashayi zai ce bari in je in sha masa giya shi da kanshi. Me yasa? Saboda kasancewar wai idan shi ya tsone ya faɗa iya albarkacin bakin shi abin da yake so. To kaga duk wanda zaka zo ka faɗa masa irin wannan maganganu, menene zai biyo baya tsakaninka da shi? Gaba da kiyayya. Haka misali, caca, ka je ka sha wahala, ka samu dukiyarka, ka zo kun yi caca a cikin 'yan mintuna kaɗan, wahalar wata guda ya zo a cikin 'yan mintuna ya cinye ka. Da haka Ubangiji Ta'ala ya ce, inna ma yuridu shaytan an yuqi'a bainakum al'adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisiri wa yasuddakum an dhikrillahi wa anis salah fahal antum muntahun. Don haka dai at-tajassus baya halatta, shine bibiyar labaru na mutane domin aibanta su. Ka bibi labarin mutum domin ka samu aibin da zaka aibanta shi, wannan haramu. Amma kamar misali, kyawawan halaye na mutum da zaka bincika domin ka yi koyi da irin ɗabi'un shi da halayen shi, wannan ba a kira shi tajassus. Darasi da ya gabata da te na wannan kudin mala da bismillah. Darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala, wato mun zo ƙarshen kitabu sharika. Yau insha Allah ta'ala za mu tashi sabon littafi na gabansa. قال أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله، بسم الله الرحمن الرحيم، كتاب الرهن، باب في الرهن في الهدر، وقول الله عز وجل، وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة. قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام وابن أبي عبد الله الدستوائي قال حدثنا قتادة وابن دعامة السدوسي البصري عن أنس رضي الله عنه أنه قال ولقد رهن رسول الله صلى الله عليه وسلم درعه بشعير ومشيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم بخبز شعير وإهالة سنخة ولقد سمعته صلى الله عليه وسلم يقول ما أصبح لآل محمد صلى الله عليه وسلم إلا صاب ولا أمسى وإنهم لتسعة أبيات Malam Allah ya ji kansa na faɗa bayan bismillahir rahmanir rahim kamar yanda bayani ya gabata shine ce kitabur rahan wato wannan littafi ne wanda ke bayani game da hukunce-hukuncen cingina kamar yanda bayani ya maimaitu ba so ɗaya ba so biyu ba ba laifi a maimaita domin cikar fa'ida idan malam ya gama wani littafi kafin ya fara sabo al'adar shi da dabi'ar sa yakan buda shi da bismillah saboda al'amura kamar guda hudu na farko shine koyi da littafin Allah tabaraka wa ta'ala al-Qur'ani domin kowace sura daga cikin surorin al-Qur'ani ubangiji subhanahu wa ta'ala na buda ta da bismillah illa sura daya ita ce suratul tauba hikima kwa game da haka shine a san da cewa an gama wata sura kafin wato an gama bayanin wata sura wata sabuwa ce za a shiga kamar yanda hadisi ya inganta daga Abdullahi dan Abbas Allah ya kara musu yadda yake cewa a farko ba ma gane cewa an gama sura an shiga wata sabuwa sai da Allah ya saukar da bismillah a farkon kowace sura wannan shine wato al'amari na farko wanda malam yakan bude kowane littafi daga cikin littattafan da yayi a cikin wannan littafi wato da bismillah al'amari na biyu shine koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam game da takaddunsa da yake rubutawa yana aika ma shugabanni da sunan su musulunta su kubuta game da duk wani kunci na duniya da lahira manzon Allah yakan bude wannan takarda wasikar wato da bismillah al'amari na uku shine neman albarka da sunan Allah subhanahu wa ta'ala domin cimma manufa ma'ana aikin da aka sa gaba ubangiji ta'ala ya bada taimako da agaji domin a ga ƙarshen sa manufa ta hudu shine koyi da magabatan ƙwarai al'ada ce sunna ce ta magabatan ƙwarai wato sukan buda duk wani littafi da za su yi da bismillah to shine bayan malam ya bude wannan littafi da bismillah shine sai yake cewa kitabur rahan wato wannan littafi ne wanda ke bayani game da hukunce-hukuncen jingina an shafi mubtada an wanzar da labarin sa kenan ni zaka kaddara ai haza kitabur rahan wannan littafi ne wanda ke bayani game da hukunce-hukuncen jingina shi lafazin ar-rahan wato masdar ne ma'anarsa a larabci shine as-subutu wad-dawa tabbatar abu da dawamarsa shine ake kira da ar-rahan don haka larabawa suke fada suke cewa ma'ur rahin ai da'i ruwa wanda yake zaunanne kamar yanda suke fada hadhihi ni'matur rahina ai da'ima wannan ni'ima ce wadda take madawwamiya don haka dai ita kalma ta ar-rahan abinda ta kunsa na ma'ana shine al-habs ma'ana ka tsayar da abu daya kamar yanda ubangiji ta'ala ke fada kullu nafsin bima kasabat rahina kowace rai abu tsarewa ce a gobe kiyama a sababin abinda ta aikata a rayuwarta za a tsida ta kowa sai Allah ya tsida shi an masa tambayoyi game da wato abinda ya aikata a rayuwarsa a istilahi na malamai idan aka ce ar-rahan shine suka ce ja'alu aynin maliyati wasiqatan bidayn li yustawfa minha aw min samaniha idza ta'azzara al-wafa wato sanya ainihin wata dukiya a matsayin ita ce garanti a sababin wani bashi da mutun ya dauka domin a biya wannan bashi ta hanyar wannan kayan jingina an gane ko aunin samani ha ko kuma kudin kayan na jingina idan an sayar da shi in har biyan bashin wato ya gagara. Yanzu misali, kai ne kake buƙatar a ranta maka miliyan guda, to mutumin nan ba ku saba mu'amala da shi yau da gobe, bai tabbatar da amanarka, ka dawo masa da kudinsa da karanta ko ba za ka dawo ba, to yakan iya cewa sai idan za ka jingina masa wani abu na dukiya wanda ta hanyar nan yakan iya fitar da kudinsa. Misali, ka buƙaci miliyan guda, sai ya ce to kawo jingina, kawo abin da zai iya zame maka garanti. A nan misali, sai kana da wani fili wanda filin nan ya yi miliyan ɗaya ko ya yi miliyan ɗaya da rabi, a lokacin nan yakan iya cewa to aje a ga masana game da al'amarin fili dillalai waɗanda suke na gidaje su yi masa kuɗi a ci. Kai dai ka buƙaci a ranta ma miliyan guda, to sai aje a yi masa kuɗi na adalci. Idan zai yi miliyan guda ko zai yi miliyan ɗaya da rabi, abinda dai ya haura akan miliyan, to anan kana iya karɓar wannan fili a matsayin jingina. In ka karɓe shi a miliyan ɗaya, shi kuma ka ranta masa miliyan guda, an yi alkawari ga lokacin da za a biya daga nan zuwa wata shida. Wata shida ya cika, bai dawo maka da miliyan ɗinka, to a lokacin nan ba riƙe filin ba za ka yi, hannu zuwa za a yi a samu dillalan gidaje a lokacin nan su ma wannan fili kuɗi. Tana iya yiwuwa kuɗin shi ya ƙaru ko kuma ya ja da baya. Kaga in a yanzu filin nan baya wuce 500, ba za ka amshe shi ba a miliyan guda. In ka amshe shi a miliyan guda, an zalunce ka. An gane ku? In kuma misali filin nan ya ƙaru, a yanzu za a iya sayar da shi miliyan 1.5 ko miliyan 2. Kaga in ka ce ka rike shi a miliyan guda, ka zalunce shi. To a lokacin nan in an masa kuɗi, an ce filin nan baya wuce miliyan guda, to kawo mun kuɗi na karɓi ɗinka, buƙatar kuɗi na ne. In ya ce a baya da kuɗin da zai biya, to da mun ga alƙawarin da aka yi, kenan za ka iya rike shi a matsayin kenan kuɗin da ake bi, saboda dama alƙawari ne aka yi. Ko kuma ya kasance in ba riƙewa ba za ka yi, to wannan fili sai a sanya shi kasuwa, a sanya shi kasuwa a sayar da shi. Idan aka sayar da shi, in abin da filin nan yayi ya wuce kuɗin da aka ramta daga gunka, bakin kuɗin ka za a baka wanda aka ramta kenan, sauran abin da ya saura sai a bashi kuɗin shi. In kuma bai kai ba aka sayar da shi, kenan anan kenan sai a baka kuɗin ka kuma abin da ya rage ka biyo bashi. To dan haka ita jingina kenan, kamar yadda malaman suka ce ja'alu ainin maliyati, sanya wani ainihin dukiya wasiƙatan a matsayin amincewa, bidainin a sababin bashi da mutum ya karɓa, li yustawfa minha, dan a biya bashin ta hanyar ita wannan jingina, aw min samaniha, ko kuma kuɗin ta kenan in an sayar, idza ta'azzara alwafa, in har wato biyan bashin kenan ya wato idan biyan bashin ya wahala, ya zamanto an kasa biya kenan ta hanyar wannan kayan jingina aka biya. Wannan shine kenan tana kasancewa ita jingina akan kenan mutumin da babu amincewa tsakanin ka da shi. Don haka ai banki a yau ba yanda za a yi kaje ka yi tsaye ka ce bashi kake so sai ka bata jingina. Yayi yasa in ka kasa biyan ta kenan ga ta hanyar da za ta fitar da kuɗin. Sai dai akwai, duk da cewa rashin adalcin da ake damun kuma al'amari ne dama wanda bai dace ba a shari'anci ɗaukar irin wannan bashi, ne yasa, saboda akwai riba a cikinsa, tare da cewa laifin ya kallilin ka, kai ne za ka jingina ma banki gida, gidan nan ƙoƙuwar shi baya wuce miliyan 10, amma sai ka ga shi jujin banki wanda ta ɗauke shi a matsayin amintaccen da shi yake zuwa jama gidan kuɗi, sai ka ɗan ba da wani abu ya zura ma wannan gida kudi kudin da ya wuce ka'ida. In ba ya wuce miliyan 10 sai a je a dauke shi kamar miliyan 15 ko miliyan 20. Shin yace ka taka zakawa su sun yarda sun amince cin hancin da ka bashi shine zai sa ya ma gidanka badar wadda take ne yawa. Kaga anan akwai abubuwa biyu waɗanda suke na laifi. Farko cin hancin da ka bada, shi kanshi da aka dauke shi a matsayin amintacce ne na yama gida kudi wanda ya dace, shi ma anan ya ci amana. Kuma tare da cewa ya zamanto hannu wasiɗa akan wani abu wanda yake na keta wato doka ta Ubangiji Subhanahu wa ta'ala. To shine kenan suke cewa ja'alu ainin maliyatin wasiqatan bidainin li yustawfa minha aw min samaniha idza ta'azzara alwafa. Kenan in har biyan bashin ya wuyata, kenan ta hanyar kayan jingina ake fitar da wato kudaden. Ita jingina abu ce wanda Allah ya shar'anta mana da nassi na Al-Qur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Matsayin ita jingina hukuncin ta halakci, kamar yadda Al-Qur'ani ya tabbatar da haka. Ubangiji ta'ala na faɗa wa in kuntum ala safarin wa lam tajidu katiban farihanun maqbuba, ayat da mala yazo da ita kenan a farkon babu. Ubangiji ta'ala yake cewa in kun kasance akan hali na bulaguro, ba ku samu ba wani marubuci wanda zai rubuta wane dan wane ya dauki bashi a kun wane dan wane, adadin bashi kaza a rana kaza, kuma an yi alkawari lokaci kaza zai biya. To a samu wani marubuci da kai da shi gaba ɗaya babu a rabu ba boko, ko kuma akwai a rabu da bokon amma babu kayan rubutu. To a irin wannan akan bada jingina, tare da cewa kamar yadda bayani zai zo ita jingina ba take banta ba akan hali na guda. Dalili daga cikin sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato shine hadisin da malam ya zo mana da shi wato a farkon baba. Sai dai mu san da cewa ita jingina tana da rukunai ko mu ce ginshikai. Ginshikan ta ko hudu ne kamar yadda jumhurin malamai suka tabbatar. Farko wato shine almarhun, kayan jingina kenan. Na biyu shine wal marhunu bihi, kenan abinda aka bada jingina a sababinsa. Na uku shine asiga, a samu kenan siga, wani ina buƙatar karanta mun kuɗi kaza sai ya ce to me zaka bani a matsayin jingina, kenan a samu wannan siga ko abinda ya kama da haka, kenan kai ka faɗa shi ya faɗa. Rukuni na hudu shine al-aqidan, kenan ar-rahil wal murtali, mai bada jingina da wanda yake mai karbar jingina. In aka ce ar-rahil mai bada jingina kenan, al-murtahin mai karbar jingina, waɗannan kenan sune ginshikan wato ita jingina. Kenan na farko al-marhun, kayan jingina. Na biyu almarhunu bihi, kayan da aka wato abinda aka bada jingina a sababinsa kenan, bashin da aka karba. Na uku shine asiga. Na hudu shine al-aqidan, kenan mai bayar da jingina da shi mai karba. Sannan ita jingina tana da sharuɗa guda hudu. Sharadi na farko, kowanne daga cikin mai bayar da jingina da mai karba su kasance wanda yin tasarrufinsu da dukiya na halatta, kenan ya zamanto baligi ne mai hankali kimtsatsi. Baligi mai hankali an san kuma mutum ne kimtsatsi shi ne, ba dolo bane ba. Sannan sharadi na biyu, ita jinginar ta zamanto a sababin wani bashi ne wanda ya zama tilas, ko kuma wanda zai iya zama tilas a gaba. Menene bashi wanda ya riga ya zama tilas? Kama mutum aiki ka gama, maimakon ya biya ka haƙƙinka sai ya ce a yanzu ba ya da kuɗi sai zuwa lokaci kaza, kana iya ce masa to ba zan amince ba, kawo wani abu in rike a matsayin jingina, lokacin da ka samu halin biya na in ka biya ni sai ka karɓi kayanka. Kaga wannan bashi ne wanda ya riga ya tabbata kenan. ko kuma bashin da wato zai zo zai a ƙarshen kenan zai je zuwa abu ne wanda yake na wajibi, an gane ku? Abin da kenan a ƙarshe zai iya zama wajibi, ma'ana abu ne kuka yi kenan yarjejeniya da mutum zai maka kaza. To kafin ya maka wannan abu yana iya cewa to ba ni wani abu a matsayin jingina, in na gama kenan, in na gama aikin kenan, in ka biya ni ka karbi kayanka, in kuma baka biya ni ba to zan ci gaba da rike wannan abu har a kai lokacin da ka biya ni, an gane ko? Kenan bashin da a ƙarshe zai iya zama wajibi. A yanzu kun yarjejeniya ma'aikaci ne ka ɗauka zai maka kaza, to bai amince da kai ba, takan iya yiwuwa ya gama aikin ka kasa biyan shi, yakan iya cewa ba zan fara wannan aiki sai ka kawo wani abu a matsayin jingina na rike, in na gama aiki ka biya ni ka karbi kayanka, in kuma baka biya ni ba kenan ta hanyar wannan kaya zan je in huta kuɗina. Sannan sharaɗi na uku, wato ya zamanto abinda za a karɓa a matsayin jingina ya zamanto dukiya ce, an gane ko? Ya zamanto kenan abu ne wanda yake na dukiya ko kuma kuɗaɗe ne kenan, wanda in har bashi, in har biya ya gagara kenan ta hanyar nan za a fitar kenan, abinda za a amsa a matsayin jingina ya zama dukiya ne. Idan ka jingina ma mutum abin da yake ba dukiya ba, to in ka kasa biyan shi ta ina zai fitar da kuɗin shi, kenan ya zamanto dukiya ce wanda ta hanyar ta za a iya fitar da wannan bashi. Sharaɗi na hudu, abin da za a bada na jingina to ya zamanto mulki ne na shi mai bayar da jingina. Idan zan baka jinginar abu to ya zamanto mallaka ta ce, ba abin wani bane ba, in ma na wani ne to ya zamanto abu ne wanda an bani izini game da shi, an bani izinin abu a hannuna yake, to wannan ina iya jingina shi, kenan ya zamanto abu ne mulki na ko kuma abu ne wanda aka bani izini. Amma duk abin da yake ba mallaka ta ba na wani ko kuma abin da ba a bani izini ba, to baya halatta na jingina shi, baya halatta na jingina shi. Yanzu kamar misali direba da ake bashi mota ya tuka, ya samu fan, yana buƙatar wani karfe da zai saya ya gyara mota, to babu kuɗin saya a gun shi, yakan iya ɗaukan wani abu daga cikin motar ya jingina a bashi ya gyara mota ya tafi randa ya kawo ya biya, in ya so ya karɓi wannan. Ai kaga motar nan an bashi izini ne akan kula da ita, ba tashi bace, ba mallakar shi bace, amma abu ne wanda aka bashi izini. A takaice wannan kuɗin su ne kenan sharuɗa na jingina. Shine anan malam yace kitabur rahan, wato littafi ne wanda ke bayani game da hukuncen jingina, sai yace babun fil rahani fil hadar, wato babi ne wanda ke bayani game da abin da yazo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na hukuncin bada jingina a hali wanda yake na zaman gida, ana zaune lafiya kalau a gida ba ana kan halin bulaguro ba, to shine malam yayi babi na musamman wanda yake nuna halaccin bada jingina a hali wanda yake na zaman gida. Sai yace wa qaulillahi azza wa jalla, wato da bayani game da fadar Allah subhanahu wa ta'ala mai girma da ɗaukaka, yace wa in kuntum ala safari, Ubangiji ta'ala yace in har kun kasance akan hali na bulaguro, wani yana nihin ɗaukan bashi a gun wani, walam tajidu katiban, ba ku samu ba marubuci wanda zai rubuta cewa wane ɗan wane ya karɓi kuɗi kaza a gun wane ɗan wane a rana kaza, wata yana da kwana kaza, kuma an yi alkawali lokaci kaza zai biya, to ba a samu ba marubucin da zai yi irin wannan rubutu. Ubangiji ta'ala ya ce farihanun maqbuba, ko kuma faruhunun maqbuba, lafazin ruhun jam'i ne na wato rahan, domin in ka ce arrahan, ra'un in kai mata fatha, ha'un in kai mata sukun, kenan shi ne jingina, mufrad ne, jam'unsa sai ka ce ruhun ko kuma ka ce rihan, shi ne a cikin kenan wata kira'a kenan fa ruhun maqbuba, wato a bayar da a samu wasu jingina waɗanda suke abin karba kenan, ka kawo kaya ka danka masa a matsayin jingina kenan, in biyan bashin ya gagara kenan ga ta hanyar da zai fitar da kuɗin sa. To kasancewar ita wannan aya ita ce dalilin da wasu malamai suka tafi akan cewa ita jingina ba ta kasancewa sai a hali wanda yake na bulaguro, kamar yadda Mujahid ibn Jabr da Abbahak kuma haka malaman zahiriya suke kai cewa jingina sai a halin bulaguro take kasancewa, amma jingina a gida ba ta halatta, ana zauna a gida ba haya halatta mutum ya bada jingina. Sai dai jumhurin malamai sun maida musu martani game da cewa wannan bayani da Ubangiji ta'ala yi da ya ce wa in kuntum ala safari, in kun kasance akan hali na bulaguro, walam tajidu katiban, ba ku samu ba marubuci da zai rubuta bashin da ya kasance tsakanin farihamun maqbuba, Ubangiji ta'ala ya ce a samu jingina wadda take abin karba. Suka ce wannan kharaja makharajal galib, ya fita ne mafita ta abu wanda yake mai rijiyayi. Galibi in ana cikin hali wanda yake na bulaguro, marubuci yakan yi wahala ko kuma kayan rubutun su yi wahala, amma ba dan ayar tana nuna cewa a zaman gida jingina ba ta halatta. Don haka wato malamai suka, jumhurin malamai suka maida musu martani game da wannan hadisi da malam ya zo da shi a ƙarƙashin baba. Shine anan malam ya zo da hadisin Anas dan Malik, Allah ya kara masa yadda, yake fada yake cewa walaqad rahana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama dir'ahu bi sha'iri, yace tabbas wani lokaci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya jingina sirkinsa na yaki bi sha'iri, wato a madadin wani abinci da ya karba. Lafazin sha'ir kwayar abinci ce, tana kama da alkama amma ba alkama bace, kuma wannan shine mafi yawan abincin da ya kasance a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, shine abinci wanda yake tsakatsakiya na gama garin jama'a, alkama ta fi shi kima ta fi shi daraja, an gane ko, kamar ka hada wato hatsi ne da dawar gona, kamar ka hada hatsi ne da dawar gona. To shi sha'ir kenan bai kai ba kimar alkama, kamar yadda dawar gona bata kai ba kimar wato hatsi. To shine anan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya jingina sirkin shi na yaki, wato a sababin kenan a madadin wannan sha'ir da ya karba, kuma ya karba ne a wajen wani bai hudi, kamar yadda zai zo a riwaya ta gaba, wani bai hudi ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya je jingina masa sirkin sa na yaki ya karbi, wato abinci shine sha'ir. Wannan yana nuna mana wato ruko da sababi, ruko da sababi baya suka game da tawakkali, kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fi kowa sanin tsaro da kariya abu ne wanda ke hannun Allah, Allah shi yake kare bawansa. To amma tare da haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake daukan sababi wanda yake na kariya, shi in aka ce dir, wato shine sirkin yaki ke, riga ta yaki ta karfe da ake sawa, ita akan yi ta zobe da zobe ne na bakin karfe ake sakawa, sai a yi riga da shi ya zamanto ya rufe hannuwa kuma ya rufe har izuwa kusan ƙasa, akwai lokacin da ake yin sirkin yaki ya zamanto har yana jan ƙasa, zobe ne ake yin su kankana na bakin karfe sai a ringa sarka junansu, wanda makamin abokin gaba idan takobi ne ba yanda za a yi ta tsaga jikin mutum, in mashi ne to ba yanda za a yi ya tilla ya wuce, ko da tsinin ya taba jikinka to ba yanda za a yi ya wuce, balantana ya huda ya wuce. Kaga in babu sirkin yaki idan ya dan soke ka kenan yana iya wucewa gaba daya, to amma in ne ko da tsinin ya taba jikinka to ba yanda za a yi ya wuce, shine wato daga cikin baiwar da Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala ya ma Annabi Dawud alaihi salam ya sanar da shi yanda ake saka sadaki, kamar yanda Ubangiji Ta'ala ke faɗa a cikin suratul Anbiya, wa 'allamnahu san'ata labusin lakum litusinakum min ba'sikum fa hal antum shakirun. Ubangiji Ta'ala ya ce mun sanar da Annabi Dawud alaihi salam yanda ake kira sadaki, shine riga ta yaki, litusinakum min ba'sikum, wato dan ya kare ku game da makamin abokin gabarku. Ubangiji Ta'ala ya ce fa hal antum shakirun, shin ko ku masu gode mun ne akan wannan ni'ima da namku. Haka can cikin suratu Saba Ubangiji Ta'ala ke faɗa a ni'imar sabiqatin wa qaddir fi sar. Ubangiji Ta'ala ya ce a ni'imar sabiqatin, ya ce ya kai Dawud wato kira sulke wanda yake mai cikar saka, wa qaddir fi sar, Ubangiji Ta'ala ya ce ka daidaita a wajen zuba, kar ka yi mai fadi wanda makamin abokin gaba zai iya wucewa, kuma kar ka yi kankana yanda ba zai iya jayuwa shi mutumin da ya sa sulkin ya zamanto yana takuruwa, ya zamanto kenan tsaka-tsakiya. Don haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake ruko da sababi, shine yakan sanya wannan sulke na yaki idan zai fita fagen daga. Kuma kamar yanda ya gabata, ranar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da ya shiga Makka, ranar da ya shiga birnin Makka da yake, manzo Allah ya shiga Makka akan shi akwai kulkuli, wato ita ce hular kwano. An gane ko hular kwano irin wanda soja yake sawa, me yasa? Saboda kasancewar makamin abokin gaba bayan da za a yi ratsa jike shi. Ita hular kwano da ake yin ta a wancan lokaci akan yi ta har nan kunnuwa sai ta rufe. Iya kawai abin da yake bayyana nan dan kewayen fuska. Hatta da hanci akwai abin da take rufewa. Karfe ne. Manzon Allah ya shiga birnin Makka akan shi akwai hular kwano. Shekarar da ya ci Makka da yaki. Me yake nuna mana wannan? Ruko da sabani. Ya tabbata Ubangiji Ta'ala shike ba bawa kariya, amma ruko da sababi wannan baya suka game da tawakkali. Kuma anan zamu fahimci cewa in har akwai maganin karfi, to a shar'anci wa yafi dacewa da shi? Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Dan haka wani magana ta maganin karfi wannan duka ba hanya bace wadda ta dace a shari'a. Hanya ce galibi ta dabo akan irin waɗannan abubuwa sukan kasance. Akwai abubuwa na sihiri na dabo a ɓangaren da zaka ga maganin karfe da sauransu, ba hanya bace wadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo da ita. Galibi sai an bar hanya. To shine anan yace tabbas manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya jingina sulkensa na yaki bi sha'ir a madadin wato wasu ciwoyi na sha'ir da manzo Allah ya karba. Anas yake cewa wa mashaitu ila nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, na tafi gun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bi khubzi sha'ir, wato da gurasa ta sha'ir. An gane ku? Gurasa ta sha'ir kenan burudi ne wanda yake na sha'ir. Yace wa ihalati saniha, wato da narkakken kitse wanda yake mai bashi-bashi. Idan aka ce saniha, wanda ma'ana ya dan canza ya dan fara wari, me yasa? Saboda in ya dan canza kinan ya fi dadin ci, kamar yanda su a dabi'ar sa a wannan lokaci. Ai ma a cikin mu akwai wanda shi dabi'ar shi ya fi san nama wanda ya kwana, wanda ya dan fara warin nan, in aka yi miya da shi wani a dabi'ar shi ya fi so. Wani kuwa in dai ya kasance kwanan nan nama ne ba zai iya ci ba. To su sun fi son kitse wanda kinan ya dan fara canzawa. To shine kamar matsayin kenan miyar da ake daddagawa, sai a samu burodi sai a ringa a narkar da wannan kitse wanda ya dan canza, sai a ringa daddagawa, shine matsayin miyar. Shine yace wa mashaitu ila nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, Anas yace na tafi gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bi khubzi sha'ir, wato da gurasa ta sha'ir na kai masa, wa ihalatin saniha, wato da narkakken kitse wanda yake mai bashi-bashi. Sai yace wa laqad sami'tu, yace tabbas na ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, na faɗa, ma asbaha li ali muhammadin sallallahu alaihi wasallama illa sa'un wala amsa. Yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, wato iyalin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam basu wayi gari suka maraita wato babu yake cewa babu ga iyalin manzo yake cewa ma asbaha di ali muhammadi sallallahu alaihi wasallam illa sa'un wala amsa labazin wala amsa sai ka hada shi da ma asbaha kenan ma asbaha wala amsa li ali muhammadi sallallahu alaihi wasallam illa sa'a kenan bi wayi gari ya maraita ga iyalin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wani abu na abinci yace face tiya dai kawai sa'i guda an gane ko sa'i guda kawai babu kenan abun iyalin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da safi ko da yamma kawai illa sa'i guda tiya daya idan aka ce sa'a wato arba'atu amdad kenan mudu sa'i din takni abun iyalin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam nafi mu wa isbat kenan farko ya kore bai wayi gari wani abu na abinci ya kai marice abun iyalin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai sa'i dai kawai tiya daya yace wa innahum la tis'atu abyad a lokacin nan kwa gida tara manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake da shi mace tara manzo Allah yake da ita a wannan lokaci kowace da gidanta amma tiya dai takke akwai na abinci a takaice malam ya zo da wannan hadisi a munasabar cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ana zauna a gida da ya bukaci abinci babu kudin saya manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya jingina sike shi na yaki ya karbo shin wannan jingina a cikin halin bulaguro ne ko a zaman gida ne a hali ne wanda yake na zaman gida dan haka can da Ubangiji ta'ala ya ce wa in kuntum ala safari in har kun kasance akan hali na bulaguro ba ku samu marubuci ba da zai rubuta bashin Ubangiji ta'ala ya ce to a samu wata jingina abin karba wannan shine suka ce ya fita mafita ta rinjaye galibi marubuci yakan yi wahala wato a cikin halin bulaguro amma ba dan yana nuna jingina take banta da hali na bulaguro kamar yadda wasu malamai suka dabi dan haka annabi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ana zauna ne a gida a Madina manzo Allah ya jingina sirkin shi na yaki ya karbi wannan abinci kenan wannan yana tabbatar mana da halaccin bayar da jingina a zaman gida kamar yadda jumhurin malamai akan haka suke sannan wannan hadisi kuma yana ƙara nuna mana halaccin wato mu'amala da kafirai game da duk abin da bamu tabbatar da wato ainihin haramci yin mu'amala da shi duk abin da yake haramcin sa bai tabbata ba an gane ko abin da mun tabbatar da cewa ba haramu bane to ba laifi mukan yi iya mu'amala ta saye da sayarwa tsakaninmu da waɗanda suke ba musulmi ba dan haka duk wani abu wanda yake na mummunar aqidar su da mummunar mu'amalar su da suke tsakanin su na cin riba da sauransu wannan duka bai shafe mu ba in dai mu'amala ce wadda ta halatta to wannan bai ke banta ba tsakaninka da musulmi ko da kafiri ne zaka iya za ku iya sannan kuma wannan hadisi yana ƙara nuna mana halaccin yin mu'amala da wanda galibin dukiyar shi haramu ce mutumin da mafi yawan dukiyar shi haramun ce ba laifi bane kai mu'amala da shi akan abin da ya halatta an gane ko don haka ana ai ba yahude galibin dukiyar shi haramtacciyar dukiya ce amma ana manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi mu'amala da shi manzo Allah ya karba abinci ya jingina masa wato sirkin shi na yaki haka hadisin yana ƙara tabbatar mana halaccin sayar da makami da bada jinginar sa ga wanda yake kafiri matukar kafirin ba wanda ke akwai yaki tsakanin ku da shi ba amma in ya kasance kenan wanda akwai alkawali tsakanin shi da musulmi wanda ake kiransa zulmi to ba laifi akan iya sayar masa da makami ko a jingina masa kamar yanda yahudawan Madina akwai alkawali tsakanin su da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na zaman lafiya da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya jingina masa sirkin shi na yaki kenan wannan yana nuna kafirai ahaduz zimma akan iya sayar musu da makamai kuma akan iya jingina musu amma duk kafirin da babu alkawali tsakanin shi da musulmi to wannan ba maganar wato a sayar masa da makami ko a jingina masa sannan kuma wannan hadisi yana nuna mana halaccin sayan kaya game da kudi wanda zai zamanto bashi misali naga abu abunka ina bukata to zamu iya ciniki din saya ka sayar mun kenan kudi kuma sai lokacin da na samu na biya ka kaga ka siyar min da kaya na karba an gane ku kenan anan ka biyo ni bashi lokacin da na samu sai in biya ka kamar yanda anan shi bai Yahudan domin kasancewar bai amince ba da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama me yasa saboda bai yarda da shi a matsayin manzo ba dan haka anan yace ba zai bayar ba sai an bashi jingina manzon Allah ya jingina mishi sirkin shi ne yake dan haka in ka amince ma mutun kuna iya kashe ciniki ka karba abu kudin kenan ya zama bashi lokacin da ya samu in ya so ya biya ka in kuma baka amince ba da shi sai ka bashi abin sai ka ce to ya baka wani abu a matsayin jingina ko kuma kayan da ka sayar masa sai ka rike kayan a matsayin jingina ce lokacin da ya kawo kudi sai ya amsa wannan kaya da ka rike mishi to kai a matsayin amintacce ne kenan wannan kaya in ya hallaka in dai babu ganganci na shi ya hallaka me yasa saboda kai ka sayar masa mutum ne yazo yana buƙatar abu ka sayar mishi da shi ina kudi sai yace sai ya samu sai kace to bari sai yace to rike lokacin da na kawo maka kudi ajiye mun lokacin da na kawo maka kudi zan amsa Allah sai ya kaddara wannan kaya suka hallaka kafin ya kawo kudi shin naka ya hallaka ko kuma nashi ya hallaka kai kudi kawai zai kawo maka an gane ku sai dai in kai ganganci akan hallakar da wannan hallakar wannan kaya to dole kai zaka dawo sara don haka dai a takaice kenan shine wannan hadisi da malam yazo da shi kenan yana tabbatar mana wato halaccin ba da jingina a hali wanda yake na zaman gida kuma wannan yana nuna mana irin yanda wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kai matuka a wajen karamci wai ba ajewa bane baya yi a duk abin da ya samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama saboda karamci manzon Allah yakan yi kyauta da shi daga ya dau abin da zai yi bukata abin da ya rage manzon Allah galibi yakan taimaka ma waɗanda suke mabukata wannan shine ya kai cewa babu abinci a gidan shi a aje amma ba dan yana nuna bayya halatta mutum ya aje abincin gobe kamar yanda daga cikin sahabbai irin su Abu Dharr Allah ya kara masa yadda shi yana ganin cewa in ka ci a yau in ka aje na gobe to wannan ya zama kansa bayya halatta Allah da ya baka yau gobe ma ai ba hana ka ba zai dan haka shi a fahimtar Abu Dharr Allah ya kara masa yadda in dai ka ci yau to bai halatta ka aje na gobe tare da cewa mun wuce da hadisi wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama idan aka samu wannan yakan ba iyalin shi wato abinci wanda yake na wata da watanni a tara kuma sannan wannan yana kara nuna mana irin yanda wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake da kaskanta kai ga ubangijinsa kuma da yanda yake da kyamar duniya ga ya fa abinci ne ko wanda yake na talakawa shi irin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake ci a matsayin shi na fiyayyen halitta sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wasallam kuma bugu da ƙari wannan yana nuna mana matsayin matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yanda suke da dangana dibali ka gani gida tara fa mace tara yake da kowace da gidanta amma a gidajen nan tara gaba daya na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama iya abin da ke akwai tiyadi kawai ta abinci dewa kwana za a yi ba a ci ba kuma an dangana kamar yanda Aisha Allah ya kara mata yadda a hadisi sahihi take cewa mu iyalin gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mukan kwashe wata biyu zuwa uku tace tukunya bata hawo ba hayaki bai tashi ba aka ce me kuke ci Aisha tace dabino da bakin ruwa dabino da bakin ruwa shine abinci to wannan fa matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wata biyu wata uku tukunya bata hawo ba yanzu akwai macen da za a yi kwana uku a yau tukunya bata hawo ba a ji ku ba to ga ta Aisha kin san wace ce Aisha wanda tana cikin mata hudu masu daraja irin su Khadija da Maryam da Fatima da ita Aisha a lokacin sukan zano waɗannan hudu a farko kenan Khadija da Aisha da Maryam alaiha salam da Fatima diyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to tana cikin waɗannan hudun na farko amma ga ya a kwashe wata biyu wata uku tukunya bata hawo ba kawai iya abincin wato shine dabino da bakin ruwa amma tare da haka suka dangana suka ci gaba da zama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma wannan yana nuna mana kar mu daucewa ita duniya sakamako ce ga mai kyautatawa tsakanin shi da Ubangiji duniya ba sakamako bace tsakanin bawa da Ubangiji kar ka ga cewa rayuwa tana makunci alhali kuma kana kan hanyar da Allah yake so yake kauna kana bauta masa ba sakamako bace ba duk wahalar da kake sha a rayuwarka ta duniya kar ta sa ka samu ja da baya game da a lokacin nan ma ya kamata ka kare matsalan ba ku san shi ne da Allah shine wani malami yake cewa falauka nati duniya jaza'an li muhsin idan lam yakun fiha ma'ashu li zalimi faqad ja'a fiha al-anbiya karamatan wa qad shabi'at minha budunul bahari yace falauka nati duniya jaza'an li muhsin inda a ce duniya ta zamanto sakamako ce ga mai kyautatawa tsakaninsa da Ubangijinsa yace idan lam yakun fiha ma'ashu li zalimi yace da abinci ba zai kasance ba ga azzalimi da rayuwa ba za ta kasance ga azzalimi sai yace faqad ja'a fiha al-anbiya'u karamatan annabawan Allah sun kwana da yunwa a duniya saboda karamci abun Ubangijinsa bayan Allah ya wulakantar da su a karamci ne dan matsayin su ya karu abun sa Ubangiji ta'ala ya bar su suka kwana da yunwa wa qad shari'at minha budunul bahajin dabobi sun kwana ciki a ciki annabin Allah ya kwana ciki da yunwa wa annan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ne aqidan iyalin shi mace tara safi da yamma babu abin da ke akwai illa kawai tiya da ita shehira babu marrahana dir'a babu marrahana dir'a قال حدثنا مسدد وابن مسرهد ابن مسربل قال حدثنا عبد الواهب وابن زياد قال حدثنا الأعمش وهو سليمان ابن مهران الكاهلي الكوفي أنه قال تذاكرنا عند إبراهيم يعني ابن يزيد النخعي الرهن والكبيل في السلف فقال إبراهيم حدثنا الأسود عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعاما إلى أجل ورهنه درعا واتوانا بابيني واندكي بياني جمدا abin da yazo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na hukumin shi ga mutum da wato yana shi mutum da ya jingina sirkinsa na yaki yayi daidai ko kuma bai yi daidai ba ma'ana yayi laifi ko bai yi laifi ba mutumin da ya dau sirkin shi na yaki ya bada a matsayin jingina shin yin haka ya dace ko bai dace ba shine nan malam yazo da hadisin Sulaiman ibn Ihran shine al-Amash Allah ya ji kansa yake cewa tazakarna inda Ibrahim ar-rahana wal kabila fi salam wato mun yi muzafin tattauna a wurin Ibrahim ibn Yazid an-Nakhai game da hukuncin bayar da jingina wal kabila wato da bada lamini da tsawwa da lamini kisalafi a lokacin da mutum zai rantsu wani abu an gane ko sun yi tattauna ne game da al'amarin bayar da jingina wal kabil lafazin al kabil bi ma'ana al kafil wato shine lamili ne ake cewa lamili ina da bukatar karanta mun wani abu sai ka ce a'a ban taba mu'amala da kai ba zan amince ba sai ka zo mun da lamili wanda in har ka kasa biya na to shi zan kama kenan shi zai san ta yanda kudi na za su mutu kenan ban yarda ba je kaka zo da wanda zai tsaya shine ake kira da kabil an gane ko kace kafil kenan waznan wa ma'ana a au da ma'ana duka ɗaya ne kabil ko kace kafil shine lamin to shine yace mun tattauna al'amari ne jingina wato da lamini a lokacin da mutum zai rinci wani abu mun tattauna wannan mas'ala abu Ibrahim ibn Yazid an-Nakai Ibrahim ibn Yazid an-Nakai sai yake cewa haddathana al-Aswad Aswad ibn Qais an-Nakai shi ya ba mu labari shi ko daga Aisha Allah ya kara mata yadda take cewa lalle manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ishtara min yahudiyyin ta'aman manzo Allah ya sayi abinci a kun wani bai yahudi ila ajalin zuwa wani lokaci kenan manzo Allah zai biya kudin kenan bashi ne ya karbo na abinci tace wa rahana hudir abu manzo Allah ya jingina masa sirke shi na yaki manzo Allah ya jingina masa sirken shi na yaki kaga wannan nassi ne a bayyana wanda ke nuna halaccin jingina sirke an gane ku zaka iya bada sirken ka na yaki kenan makamin ka na yaki zaka iya bada shi a matsayin jingina ba laifi bane tare da cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yanda yake cikin nassin hadisi manzo Allah ya bar duniya sirken wannan nashi na yaki da ya bada jingina yana can wajen mai kudin ba a yobe ne shi ba a karbo ba ba a kai masa kudin shi ba a karbo wannan sirken sirken yana can wajen mai kudin sai bayan wucewar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sannan aka je aka ba fa yahudan kudin shi a karbo sirken kamar yadda yake cikin wata riwaya Abubakar Allah ya kara masa yadda bayan mutuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk wasu alƙawalla da manzon Allah ya yi da wani abu wanda yake na bashi Abubakar Allah ya kara masa yadda shi ya dau nauyi da zartar da su da ya karko wannan sirke sai ya danka ma Aliyu Allah ya kara masa yadda kuma a karkashin wannan hadisi malamai suka ce hadisin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa nafsul mu'mini mu'allaqatun idaini hatta yuqba anhu ran mu'mini a rataye take an tsayar da ita ga duk wani matsayi da ta cancanta a kai a sababin bashi da yake kansa wato har sai an kai lokacin da aka biya masa to wannan suka ce annabawan Allah ba sa ciki an gane ko annabawan Allah ba sa ciki saboda anan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato Allah ya karbi rayuwarsa sirken shi na yaki yana wajen jingina tare da cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kai tsaye yana cikin arrafiqul a'la kamar yanda ya ringa wannan addu'a lokacin da yazo mutuwa yana cewa fir rafiqil a'la yace ya Allah ka hada ni da jama'a mafi daukakar jama'a ita ce jama'a ta malaiku kuma wannan wato hadisi da malam yazo da shi anan wato yana nuna mana kenan duk abin da zaka faɗa na hukunci to ya kamata ka zo da dalili kaga anan sun tattauna ne akan mas'ala ta bayar da ta bada jingina da zawwa da lamini a lokacin da mutum zai ramci wani abu shi Ibrahim ibn Yazid an-Nakai kai tsaye ya koro musu wannan hadisi wanda wannan hadisin shine dalili wanda ke nuna halaccin mutum ya bayar da wato wani abu a matsayin jingina kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya jingina sirken shi na yaki babu rahani silah qala haddathana ali ibn abdillah wa ibn al-madini qala haddathana sufyan wa ibn uyayna al-hilali al-makki qala amr سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لي كعب بن الأشرف فإنه قد آذى الله ورسوله فقال محمد بن مسلمة أنا فأتاه فقال أردنا أن تسلفنا وسقا أو وسقين فقال ارهنوني نساءكم قالوا كيف نرهنك نساءنا وأنت أجمل العرب قال فرهنوني أبناءكم قالوا كيف نرهنك كيف كيف نرحمك أبناءنا فيسب أحدهم ويقال روحنا بوسك أو وسكين هذا عار علينا ولكننا نرحمك النعمة. قال سفيان يعني السلاح فوعده أن يأتيه فقتلوا ثم أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فأخبروا واتوانا بابي نواندك بياني كمدا أبندي زورة منزان الله صلى الله عليه وسلم نبكن جنجنا مكاني شمتن زي إيا دوكا مكامي يبادا شامتين جنجنا ياداتي هكا كوباي داتي بك جنجنا مكاني shine anan malam yazo da hadisin Amr ibn Dinar yake cewa naji Jabir ibn Abdullah Allah ya kara musu yadda na faɗa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa ga sahabbansa yace malli Ka'ab ibn al-Ashraf yace a cikin kuwa zai je ya gama da Ka'ab ibn al-Ashraf Ka'ab ibn al-Ashraf gane wani kasir gumin kashiri ne wanda Allah ya ce wa zai je ya gama da shi fa innahu qad aza Allah wa rasulahu jumla ta adidiyya manzo Allah ya ce domin ya cutar da Allah ya cutar da manzansa manzo Allah ya ce wa zai je ya gama da shi fa qala Muhammad ibn Maslama Allah ya kara masa yadda ya daga hannunsa ya ce ana ya ce ya manzo Allah ni zan iya gamawa da shi fa'ata a lokacin nan shi Muhammad ibn Maslama Allah ya kara masa yadda ya samu wani lokaci sai ya ce ya samu Ka'ab ibn al-Ashraf Ka'ab ibn al-Ashraf ya je ya same shi sai ya masa wayo da dubara sai ya ce masa aradina an tusrifana waskan aw waskai an gane ko domin Ka'ab ibn al-Ashraf yana daga cikin manyan munafikai yace da Allah abinda muke bukata ramce muke bukata wato na wuski guda ko kuma wuski biyu idan aka ce alwask wato ma'auni ne gwalgwalansa shine sa'i 60 an gane ko wani ma'auni ne da suke awo da shi a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sunan shi alwask wato waje kusan tiya 60 yake shine yace muna bukatar wuski daya ko wuski biyu karanta mana na abinci faqala sai yace irhanuni ni sa'ab naji zan iya ramta muku amma da sharadi yace ku bani matan ku shigina alu sai suka ce kaifa narhanuka nisa tayaya za mu shingina maka matanmu wa anta ajmalul arab alhali kai ne mafi kyawun larabawa idan ana zana larabawa masu kyau kana ciki yaya za mu zama matanmu mu shingina maka wanda sai ya ce farhanuni abna'u to naji in har ba za ku shingina mu matanku to ku ba da jinginar ƴaƴanku mata ku ba da jingina wanda wato ku jingina mu ƴaƴanku an gane ku ƴaƴanku maza kenan farhanun abna'akum ku jingina mu ƴaƴanku maza qalu sai suka ce kaifa narhanuka abna'ana ta yaya za mu jingina maka ƴaƴanmu yaro ya girma fa yusabu ahaduhum a ringa zagin kai daga cikinsu ana zagin sa fa yuqalu a ringa cewa ruhi nabi waskin au waskain wannan wani hujin gina aka bada shi wani lokaci baban shi ya bada shi gina shi kan shi iya tsatsi ko kuma iya shi suka ce hadha arun alaina wannan aibi ne akan mu a ce mun bada ƴaƴan mu jingina mun karba abinci sai ya ce walakin na narhanuka la'ama sai dai in kana so za mu jingina maka sakin mu da yake in ka yarda ka amince za mu jingina maka Sufyan sai yake cewa ya anisila abinda ake nihi da al'ama wato shine sirki wannan asila wato shine yace narhanuka al'ama wato za mu jingina maka kenan makamin mu na yaki. Sufyan sai yake cewa ya ani asira, domin shi sulke ana kiran shi al'ama, sannan kuma makamin yaki ana kiran shi wato asira, don haka ya fassara mana shi asira ake nufi. A lokacin nan cikin dare ya zo, kamar yadda yake cikin kutubus siyar, ya zo cikin dare suka lallabe shi suka fita da shi bayan gari, ashe akwai makamai a cikin wannan yanzu, har matar shi tana shakkar wannan da ta fito wannan yanzu. Kasar da suka yi da shi can sun fita da shi gehen gari kawai suka gama da shi. Shi ne ya ce faƙatalu, kenan shi Muhammad ibn Maslama da waɗanda abokan shi da suka zo suka yi dabarar da suka fita da shi suka sauko shi daga cikin isin gehi, suka fita da shi can gehen gari suka gama da shi. Thumma atau nabiyya sallallahu alaihi wa sallama fa akhbaruhu, sannan suka zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama suka ba shi labarin cewa wannan aiki da ya nema a yi tuntuna an gama. Ba da kai ce wannan hadisi yana nuna halaccin ba da jinginar makami, saboda a nan cayi za mu jingina maka makami, kuma ya wannan ya yarda ya amince, inda jingina makami laifi ne tun da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya nuna da ya nuna musu cewa yin hakan bai dace ba. Kuma wannan shine da daga cikin dalilan da suke tabbatar da duk wanda ya zagi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama to jininsa ya halatta. An gane ko? Kamar yanda anan manzon Allah ya ce faqad aza Allah wa rasula, ya cutar da Allah da manzansa, don haka manzon Allah ya ce wa zai je ya gama da shi. Nan insha Allah za mu dakata da fatan abinda muka faɗa daidai. Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi, Allah ya gafarta mana. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.